من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بايعين قوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بركم da wannan marice na asabar 5 ga watan Ramadan a shekara ta 1442 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina, wanda ya daidai da 17 ga watan 4 a shekara ta 2021 miladiya. A wannan darasi namu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga masallacin Al-Khulafa Ar-Rashidun wanda ke unguwar Agege a cikin jihar Lagos. In ba manta ba, a jiya muna karatu a ƙarƙashin faɗin Allah Maɗaukakin Sarki, wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna, aya ta 101 cikin suratul Tauba. To amma yanayi na ɗaukewar wutar lantarki ya sa ba mu ƙarasa bayanin da ya kamata a ce mun kammala ba, dole muka tashi. Da haka yau insha Allahu ala ramma zai maimaita mana ayar sai mu tashi daga kanta. Kuma wannan shine darasinmu na biyu ko na hudu kai? Darasinmu na hudu a cikin sura. Me Allah yake?
Wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madina مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.
Kusan dukkan bayanai sun gabata illa iyaka wata gaba ɗaya biyu zuwa uku zan cira mana a cikin wannan ayar. Gaba ta farko faɗin Allah Maɗaukakin Sarki, la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Allah yana magana da Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kai baka san munafikai ba, mu mun san su. Kuma mun yi bayani a jiya cewa munafikai iri biyu ne. Akwai munafikan da munafurcin su ya kai ya fitar da su daga musulunci, akwai munafikan da munafurcin su bai kai haka ba. Waɗanda munafurcin su ya kai su fita daga musulunci, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya yanke musu hukunci akan a haka za su mutu. Waɗannan da yawansu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya san su. Allah ya gaya masa su, su ne wanda Allah Maɗaukakin Sarki ce ko sun mutu kada Annabi ya musu sallah. Kuma su ne wanda manzon Allah sallallahu subhanahu wa ta'ala ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ko da zai roƙan musu gafara sau 70 Allah ba zai yafe musu ba. To irin waɗannan munafukan munafurcinsu ya riga ya gawurta kuma ya fito fili, wanda daga cikinsu akwai Abdullahi ɗan Ubay ɗan Salul, wanda ake wa laƙabi da ra'asul munafiqina wa ra'isuhum, kan munafircin Madina kuma shugaban munafikan Madina duka. To waɗannan munafikai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Huzaifa ibn al-Yaman, ya ba shi labari, ya gaya masa sunayensu su 15. Yace kaga dawani dawani dawani, duk da kana ganin muna zaune da su, muna tare da su, muna sallah da su, amma ɗan wuta ne. Da shi yasa ake wa Huzaifa laƙabi da sahibu sirrin nabi, ma'abucin sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam, domin da annabi ya gaya masa kuma yake karka gaya wa kowa, karka gaya wa kowa, ka kyale su haka. Irinsu ne wanda sayyidina Umar ya ce annabi ya ba shi izinin ya sassare musu kai, ya kashe su a huta, saboda kullum ƙoƙarin su ga yaya za su ci din duniyar manzo Allah suke ƙoƙari, suke su ga yaya za su hada baki da arna a cutar da annabi ko a cutar da musulunci ko a cutar da musulmai. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda siyasar zaman tare sai ya ce da sayyidina Umar, karka taba su kyale su, kai la ya tahaddasa nasu anna muhammadan yaqtulu ashabahu, domin waɗanda ba su sani ba in suka ga mun karkashe irin waɗannan mutanen sai su yada cewa shi Muhammadu na kusa da shi ma bai tsira daga wajensa ba, abokansa ma kashewa yake yi, alhalin kuma su waɗannan mutane ba sahabbai ba ne, ba musulmi ba ne, sun dai zo ne sun shiga rigar musulunci don su yaƙi musulunci daga cikin gida. Na fata an gane. To irin waɗannan munafukai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya san su kuma ya yi bayani a kansu. Da haka duk wata aya a cikin Qur'ani kamar yadda muka buga misali a jiya wacce za ta nuna cewa annabi ya san munafukai, to irin waɗannan take magana. Duk wata aya da za ta nuna annabi bai san munafukai ba, to irin ɗaya ɓangaren take magana. Domin kamar yadda na gaya mana a jiya, hikimar Allah idan ya san zai yafe maka baya tona ma asiri, amma idan ka riga ka kai ƙarshe, ka kai matakin da Allah ba zai yafe maka ba, to ka rinƙa ganin tasku kenan, zai kunyata ka a duniya kuma a je lahira ya kunyata ka. Kamar yadda na ba mu labari da kissar annabi Musa da wancan Banu Isra'ili wanda yake wa Allah laifi a ɓoye, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya rufa masa asiri, daga baya ya tuba annabi Musa ya nemi a gaya masa, Allah ya ce ba zan gaya maka ba, ai na riga na yafe masa, na riga na sasanta da shi. Sannan sakamakon haka ne ya sa sayyidina Umar ɗan Khattab duk lokacin da aka yi mutuwa a Madina bayan manzo Allah ya bar duniya, idan Umar ya zo zai yi sallar gawa sai ya leƙa a cikin sahu ya ga Huzaifa. Idan ya ga Huzaifa a cikin sahu, to ya san wannan mutumin da ya mutu baya cikin munafukai, wanda Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi. Amma Umar da an yi mutuwa ya zo kan gawa ya leƙa bai ga Huzaifa ba, shi ma sai ya bada uzuri ya ce ina zuwa, sai ya tafi. Wata rana sayyidina Umar ya tsare Huzaifa yace gaya min tsakaninka da Allah cikin munafukan da manzo Allah ya gaya maka yace ɗan wuta ne, akwai ni a ciki? Huzaifa yace wallahi babu kai a ciki, amma kar ka sake tambaya ta daga yau, ba zan sake faɗa wani ba, dan sirri ne tsakaninmu da annabi, a barka za cikin gashinta. To wannan shine babban abin lura ya ɗan uwa, cewa da Allah subhanahu wataala annabi bai san su ba, shi ya san su. Kaga wannan ya bambanta Allah da ma'aiki a zahiri ta fuskar ilimi. Ina masu da'awar cewa annabi ya san gaibu? Ya so da dama Allah yana cewa annabi baka san kaza ba, mu muka sanar da kai, baka sani ba, ni na sanar da kai. Wa anzalallahu alayka alkitaba,
wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam
wa kana fadlullahi alayka 'azima. Ubangiji ya ce anzalallahu alayka alkitab, Allah ya saukar maka da littafi, wal hikma kuma ya saukar maka da hikima, shine hadisan da zaka yi bayanin littafin da su. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, kuma ya sanar da kai abin da da baka sani ba. Wa kana fadlullahi alayka 'azima, lalle ko falalar Allah ta kasance mai girma a gare ka. Dan haka Allah subhanahu wataala shine masanin komai, duk wanda kaga ya sani Allah ya sanar da shi. Amma idan ka ce annabi ya san gaibu, to kana nufin da shi da Allah daidai da daidai suke ta fuskar ilimi, babu bambanci, wanda kuma wannan ba zai yi ba. Allah subhanahu wataala ya ce wa indahu mafatihul ghaibi,
wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu
qul la ya'lamu
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله
قل لا أقول لكم
قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك
وبجد يتوى عنده مفاتيح الغيب دم بوطن غيب عنده سنة هنن الله la ya'lamuha, ba wanda ya san su illa huwa, sai shi kadai. Kuma yace kul ka ce da su la ya'lamu, ba wanda ya san, man fis samawati wa man fil ardi lil ghaiba, duk abin da ke cikin sama da ƙasa na gaibu, illa Allah, sai Allah kadai. Manzo Allah da kansa Allah yake ka gaya musu baka san gaibu ba. Qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaiba, kace da su ni ban ce da ku mukullin taskokin arzikin Allah a hannuna suke ba, wa la a'lamul ghaiba, kuma ni ban san gaibu ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa a hadisin Bukhari yace mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illa Allah, mabudan gaibu guda biyar ne ba wanda ya san su sai Allah. Sai karanto ayoyin ƙarshen suratul Luqman, inna Allaha indahu ilmus sa'a,
inna Allaha indahu ilmus sa'a, wa yunazzilul ghayth, wa ya'lamu ma fil arham, wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut.
Waɗannan abubuwa guda biyar su ne asalin gaibu, ba kuma wanda ya san su sai Allah. Inna Allah indahu ilmus sa'a, Allah shi kadai ya san lokacin da alkiyama za ta tashi. Mala'ika Jibril bai sani ba, duk da matsayinsa na shugaban mala'iku, da haka wani mala'ika bai sai ya ce maka ya sani ba. Dan in akwai mala'ikan da ya cancanta ya san tashin alkiyama, saboda matsayinsa to Jibril ne. Dan duk a wajen Allah ba mala'ikan da ya kai Jibril, shi ne shugaban mala'iku. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai san lokacin tashin alkiyama ba, wanda kuma shine shugaban ƴan adam duka. In akwai wani dan adam da ya isa ya san lokacin tashin alkiyama, da Annabi Muhammad ne zai sani. Amma Allah ya turo Jibril yazo ya samu manzon Allah dan su gwada mana samfuri. Mala'ika Jibril yazo ya tambayi manzon Allah, akhbirni anis sa'a, gaya min yaushe za a tashi alkiyama, a wace shekara ce, a wace rana, a wane wata, a wane lokaci. Kala mal mas'ulu an hadi a'lamu min as-sa'il, manzo Allah yace ni da kake tambaya ban fika kai mai tambaya sani ba, ni da kai kunnan doki. Saboda sanin lokacin tashin alkiyama wannan sai Allah kadai. Cewa ranar juma'a za a yi, manzo Allah ya faɗi wannan, ko shakka babu a kwanakin sati, a wata rana alkiyama za ta tashi, a juma'a ne. Domin a juma'a Allah ya yi wa duniya komai, faratta da kuma tsarita. A juma'a aka halicci Annabi Adamu, a juma'a aka sashi aljanna, a juma'a aka fitar da shi, a juma'a ne za a tashi alkiyama. Manzo Allah a hadisin Muslim yace khairu yawmin tala'a fihi ash-shamsu yawmul juma'a, fihi khuliqa adam, wa fihi udkhila aljanna, wa fihi ukhrija minha, wa fihi tiba alayhi, wa fiha taqumu as-sa'a. Fiyayyan wuni a cikin kwanakin sati shine wunin ranar juma'a. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk wata halitta da kuka sani a duniya, in ranar juma'a tayi ko alhamis tayi, hankalinta a tashe yake, tsoro take kada gobe ta zama ita ce ranar tashin alkiyama. Annabi yace sai mutane biyu ko halittu biyu, su kadai ne ba ruwansu saboda sakaci da ganganci da wargi, mutum da aljan. Shi mutum ana gobe juma'a kokari yake ya karbo sababbin kayansa ya sa, ana gobe juma'a Allah Allah yake a idan da sallah daura ma aure, amma da tinkiya da akuya tashin hankalinta kada gobe ta zama ita ce juma'a karshe. To cewa kuma juma'a ne za a yi, ai baya nuna juma'a ta wace shekara, 2001 2003, a August, a September, a July, ba wanda ya san ta wane wata, amma dai juma'a ce. Da haka Allah kadai ya san ranar da zai tashi alkiyama, subhanahu wataala. Allah ya boye haka dan ya jarabu bayi, dan ya gwada kowa ya ga irin aikinsa. Domin in ka san juma'ar nan ne zuwa ce za a tashi alkiyama, in ka shigo masallaci ka kafa goshinka a tas, billahi allazi ba za ka daga ba, har sai ranar tayi. Amma Allah ba haka yake nufin mu ba. Allah madaukakin sarki ya ba mu dama mu ji dadi, mu ci jammiya, mu sa kaya masu kyau, mu sha zaki. Duk wannan in ka san actually ranar juma'a da za ta tashi alkiyama, baka isa ka samu sakewar yin waɗannan abubuwan ba. Wa yunazzilul ghaitha, Allah shi yake saukar da ruwan sama, saukarwa ta ilimi, ya san lokacin sauka, ya san adadin da za a saukar, ya san ina ruwan zai sauka, wanne za a amfana da shi, wanne ne zai bukata ni. Wa ya'lamu ma fil arham, kuma Allah shi kadai ya san abin da ke cikin mahaifa. ana nufin daga zaran mutum ya sadu da matar sa maniyin sa ya shiga mahaifarta to shi Allah yana kula da wannan maniyin ya san me zai yi da shi ya san shin maniyin zai zama mutum ko zai narke ya bi jikin uwar duk Allah ya sani babu cin karo da ilimin likitoci su sai ciki ya kai wata uku ko wata hudu ma kwana 40 40 sau hudu kaga 120 kenan ko sau uku 120 kenan kaga wata nawa kenan hudu to sannan ne likita yake iya sanin me yake ciki a wannan lokacin ne ake fara scanning a wannan lokacin ne ake awo kuma ko shi likita baya sanin abin da ke ciki sai amfani da na'ura shi ku Allah babu wata na'ura ya san me ke cikin cikin to wannan shine waya alamu ma fil arham wama tadri nafsun ma za ta kasibu gada ba wata rai da ta san me zai faru gobe ko gobe ta kusa ko gobe ta nesa in aka ce gobe ta kusa bayan awa 24 gobe ta nesa ana nufin ranar tashin alkiyama ba wata rai da ta san me zai faru gobe da haka wama tadri nafsun ma za ta kasibu gada wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut ba wanda ya san a wace kasa zai mutu babu ila an haife ka a Lagos amma kana da garantin a Lagos zaka mutu a'a dan ba dole bane inda aka haife ka ya zama nan zaka mutu kasar haihuwa daban kasar mutuwa daban wani zai zama inda aka haife shi nan zai mutu wani kuma inda aka haife shi ba nan zai mutu ba da haka lalibe ne cikin duhu to kaga waɗannan duk su ne mafatihul ghaib manzo Allah da kansa yake ba wanda ya san su sai Allah to amma da yawan waɗansu mutane suna tada jijiyar wuya su sa kafa su shura waɗannan ayoyin su ce ai dole annabi ya san gaibu kai in ka karanta ayoyin ka fassara su kamar yadda Allah da ma'aiki suka yi bayanin su kai ne mai laifi sai a ce kai ne maƙiyin annabi wannan ba daidai bane ba Allah ya fi kowa san annabin sa manzo Allah ya fi kowa sanin kansa amma yake bai san gaibu ba sai ka zo kai dan karadi ka ce ya sani shi manzo Allah ba a san sa da ƙarya ba a kururuta shi da ƙarya duk mutumin da kaga sai an masa ƙarya sannan matsayin sa zai fito to dama matsayin ba matsayin gaskiya bane amma shi manzo Allah matsayin sa na gaskiya ne da gaskiya ake bayanin matsayin sa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wani gidan biki ana biki wata sahabiya daga cikin sahabban sa mata Rubayya bint Muawis ta yi aure sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai mata ziyara to a lokacin ko shagalin biki ba a gama ba manzo Allah yana zuwa sai ya tarar da irin ƴan matan na gidan amarya suna waƙar biki ita zabiyar mai waƙar tana ganin annabi sai ta yi masa baitin waƙa tace wa fina rasulullahi ya'lamu ma fil gadi bikin mu yayi armashi har ga annabin da ya san gobe ya zo taki annabi ya dakatar da bikin ya dakatar da waƙan yace da ihaza wa quli billazi kunti taqulina la ya'lamu ma fil gadi illa Allah sarki sake fadar wannan kalmar da kike fada ci gaba dai da fadar kalmomin ki can na da na biki amma ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah kuma na sha fadar wannan zan sake maimaitawa mafi yawancin mutanen da suke cewa annabi ya san gaibu su haƙiƙance wallahi ba annabin suke karewa ba idan kai musulmi ka yadda annabi ya san gaibu to sai su ci gaba sai su ce to shehu wani ma ya do sana daman shehu ake so a yi wa bikin yanzu ku kalli kyakkyawan misali na maulidi da annabi aka fara amma yanzu maulidin shehun nan ya fi na annabi daman asali su ake so a yi wa domin su sufaye suna da wata ka'ida da suke cewa kullu ma sabata lin nabiyyi mu'jiza fa huwa sabitun lil waliyyi karama duk abin da annabi zai iya yi waliyyi zai iya yi bambanci kawai shi na annabi sunansa mu'jiza na wali kuma sunansa karama to kaga wannan ya kamata mu faɗa ka mu waye ana fakewa ne da guzuma ana harbin karsana ana taka kafadar ma'aiki dan a kai ga cimma wata bukata ta daban da haka kada ka tsorata kada ka wani razana ka wani ya ce maka maƙiyin annabi fasda bi ma tu umar wa arid anil mushrikin gaya musu gaskiya ko su yadda ko kasu yadda a ruwan su to wannan gaba ta biyu ta farko kenan da nake so mu fahimta a ƙarƙashin wannan aya la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum to sannan sai Allah ya ce sanu'adhibuhum marratayn zamu musu azaba sau biyu kun san akwai da yawa mutanen da basu yadda da azabar kabari ba akwai aqlaniyun ko falasifa mutanen da duk abin da bai dace da hankalinsu ba ko Allah ya faɗa su ba su yadda ba suka ce yanzu da zaka je kabarin wanda ya fi kowa musulunci wanda aka fi kyautata wa zato sai ka haƙa rami ka sa hannunka zaka ji sanyi to suka ce tunda ba zaka ji ba ƙarya ne ba wata ni'ima da ake masa da zaka je kabarin wanda ya fi kowa kafirci wanda ake ganin kawai dare dan wuta ne saboda miyagun ayyukan sa ka hada ka sa hannu zaka ji zafin wuta ba zaka ji ba suka ce to babu duk abin da hankali bai tabbatar da shi ba ba a taba an ji shi ba to wannan abin babu shi to kuma akwai ayoyi da yawa wanda malamai suka yi istinbadin tabbatar da azabar kabari da su wannan ayat tana daga ciki tunda Allah yake sanu azibuhum marratayn zami musu azaba sau biyu malamai suka ce azabar farko ta kabari azaba ta biyu ta wutar jahannama in an tashi alkiyama kamar yadda Allah ya faɗa game da fir'auna da jama'arsa annaru yuraduna alaiha
annaru yuraduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab
Allah ya ce annaru wuta ce yuraduna alaiha da ake bujuro su gare ta ghuduwan wa ashiyan safiya da maraice yanzu duk jama'ar fir'auna wanda suka yadda da cewa shi Allah ne kuma suka mutu akan wannan mummuna akida da safiya sai Allah ya sa an gasa su da wuta suna kaburburan su in yamma ta yi ma sai Allah ya sa an sake gasa su suna kaburburan su wannan azabar kabari kenan to sannan yace wa yawma taqumu sa'a ranar kuma da alkiyama za ta tashi ubangiji zai ba mala'iku umarni yace adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ku shigar da fir'auna da jama'arsa cikin matsananciyar azaba to haka nan a wata ayar Allah yace
وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
Allah yace za mu dandana musu azaba ta kasa kasa ko ta kusa kusa dunal azabil akbari kafin akai ga babban ko ta nesa la'allahum yarji'un muna ga musu wannan ne dan su tuba su dawo domin tabbas azaba tana nan tana jiran mutum a kabarin sa in dai bai mutu da imani ba kuma babbar azaba ta wuta tana nan tana jiran sa a gobar kiyama in an tashi alkiyama to ya yan uwa hakika sha'anin munafurci babban al'amari ne abu ne wanda ya kamata dukkanin mumini lokacin da ake magana sa ya kasa kunne dan ya fahimta domin cuta ce wacce tana iya kama mutum tana iya shiga jikinsa ya sani ko bai sani ba hikimar fadarta kamar yadda na gaya mana ajiya dan ka san akwai matsalar kuma kai kafi kowa sanin kanka in kana da ita ka tuba ka dena to amma akwai wata matsala kwaya daya sau da dama musulmi suna da wasa da sakaci da wasa da wannan kalmar abu kadan dan uwanka zai bata maka rai sai ka jefe shi da kalmar munafinci wani munafiki ne wani kaza ne tun a zamanin annabi an samu sahabbai da suke wannan yayi ta tsawatar musu wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je yakin tabuka bayan an zauna daman yakin tabuka an je amma ba a yakin ba to annabi yana zaune sai yake tambayar sahabbai ina wani sai a ce ai bai zo ba yana da uzuri ina wani ai bai zo ba yana da uzuri sai tambayi wani sahabi yace ina Abu Khaisama sai wani yayi zumbur yace wannan ai munafiki ne sai annabi yace kash baka ganin yana san Allah yana san manzon Allah mana ya sige masa gwiwa dan kai sake faɗa wannan kalma Mu'az dan Jabal limami ne a unguwar su amma saboda kwadayin ya samu sallah tare da annabi sai ya je yayi sallah a bayan annabi kuma ya zo yayi mutanen sa irin wannan sallar to kuma mutanen sa akwai masu rauni akwai laborori akwai burkiloli akwai masu aikin karfi da haka wata rana Mu'az kawai ya zo ya kabbara sallar isha a raka'a ɗaya sai da ya karance bakara dukanta mutane sun je sun wuni suna faskare sun wuni suna ɗiban ruwa sun wuni suna aikin ƙasa amma ka zo ka ja sallah kai musu bakara a aya a raka'a ɗaya a madadin ma da ya kai ƙarshen bakara ya yi ruku'u kawai sai ya buɗe Ali Imran wani mutum tun yana jurewa sai ya ja jikinsa gefe shi lebura ne aikin ƙarfi yake yi ya je ya gaji in bai samu cikakken bacci da daddare ba gobe ba zai iya aiki ba da haka kawai sai ya ja gefe ya sallame ya sallah sai ya fita ana idarwa sai mutane suka ba liman labari ala gafata malam ai da kai doguwar sallah wane ya fita sai ce rubu da shi munafiki ne yana fadar wannan kalma shi kuma mutumin sai aka je aka gaya masa ai da ka fita Mu'az ya ce kai munafiki ne to shi kuma sai ya jira asuba tana yi ya bar gidansa ya tafi wajen annabi ya je ya gaya wa annabi labari dalla dalla ya ce ya ma'aikin Allah ni mutum ne mai sana'a karfi na je na yi sana'a na gaji na dawo na zo in samu sallar jam'i ta isha dan in shiga gida in kwanta da wuri in samu damar fita aiki gobe Mu'az ya yi mana suratul baqara gaba daya a raka'ar farko ya dora da Ali Imran na gaba zan jure ba na fita nayi sallah ta na tafi sai ya ce mun munafiki sai manzo Allah ya ce a kira Mu'az da Mu'az ya zo da annabi ya rinka yi masa fada yace afattanun anta kai fitinanne ne to kake ka koran mun mutane inna minkum munafirin ku mutane cikin ku akwai masu dabi'a kora da hali haka manzo Allah ya masa fada mai zafi yace karka sake wa mutane haka ka jawo mutane sallah daidai daidai yadda za su samu dama ka sallame su su je su yi wasu shigulgulan su to kaga annabi ya fuskanci wannan kalubalen tun a zamanin sa ake samun wasu su jefu wasu da munafurci in ya san wannan magana ba gaskiya bace yana tsawatarwa to a yau da yawa daga cikin mu da an bata mun sai in jefu kowa da munafurci a lokacin da wani ya bata maka kuka samu fada na mutum da mutum sai ka ce masa munafiki dayan bi ne yanzu kai ka zama kai ne Allah in an saba ma an yi ba daidai ba in an bi ka shine an yi imani to yaushe ka zama rukuni daga cikin rukunnan imani yaushe ka zama rukuni na rukunnan imani dole ne duk yadda mutum ya kai komin imanin sa zai saba wani shi ma za a saba masa in imani yana hana fadan mutum da mutum da Abubakar da Umar ba za su yi fada ba amma sau nawa Abubakar da Umar suka yi fada a gaban annabi har tsawa Allah ya yi musu ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك إيماني لا ترفعوا أصواتكم كدك ساكت لك مريوينك فوق صوت النبي صمد مريء النبي ولا تجهروا له بالقول كدك مجنى صمد تاسع قبنس إن كنا تتونا بشي كجهر بعضكم لبعض كما يد شاشم كي لقى وشاشي مريء in kuka haka ga annabi an tahabata amalukum ayyukan ku za su lalace wa antum la tashuuna alhalin ba ku sani ba an tambaye Abdullahi dan Abbas da suwa Allah yake sai ya ce kada khayrani an tahabata amaluhuma wadansu mafifita ne guda biyu suka yi sabani a gaban annabi wanda su ne aikin su ya kusa ya lalace ba dan Allah ya so su da alheri ba domin Abubakar ne da Umar wata rana musu da cece ku ce kama su gaban annabi wannan yana ƙarya kake wannan yana ƙarya kake wannan yana wallahi ba daidai bane ba wannan yana ba daidai bane ba da haka Allah ya ce kar ku saki haka to kaga in dai imani aka faɗi Abubakar aka faɗi Umar ai magana ta ƙare Umar ya saba wa Abubakar amma Abubakar bai ce masa munafiki ba Abubakar ya saba wa Umar Umar bai ce masa munafiki ba da haka ya ƴan uwa mu kiyaye wannan inda a ce hadarin ma a haka ya tsaya da sauki to matsalar ka ce wani kafiri ko ka ce masa munafiki ko ka ce masa maƙiyin Allah ita kalmar ba ta faduwa ƙasa banza duk lokacin da ka ce wani kafiri ne to ɗayan biyu in shi ba kafirin ba ne to ribar take yi kanka za ta dawo in ka ce masa munafiki ɗayan biyu in shi ba munafikin ba ne ribar za ta yi kanka za ta dawo in ka ce da shi maƙiyin Allah in shi ba maƙiyin Allah ba ne ribar kalmar za ta yi kanka za ta dawo da haka ya ƴan uwa mu kiyaye wannan mu yi haƙuri da juna mu zauna da juna lafiya dole ne mu saba wa juna dole ne mu yi haƙuri da juna dole zan saba maka wata ran dole za ka saba min wata ran haka Allah ya yi duniya da haka dai har mu gungura mu tafi aljanna shine gidan da babu saɓani shine gidan da babu faɗa shine gidan da babu damuwa shine gidan da ko ƙeya ba ka gani ta mutum a aljanna saboda zaman lafiya ba a ganin ƙeya kaga yanzu wanda yake bayana ai yana ganin ƙeya ta wanda ya juya ni ma zan ga ƙeyarsa to ai ganin ƙeya wulakanci ne to aljanna ko saboda ba a so ka wulakanta dan uwanka in za ku haɗu a haka za ku haɗu in za ku rabu a haka za ku rabu daidai juya ma baya ba za a yi ba wannan shine cikakken gidan aminci gidan zaman lafiya gidan fahimtar juna to sai Allah ya ce ni wa akharuna
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم
وبنجي يتي وآخرون أقوى أنسكم من دبن اعترفوا بذنوبهم سن يدد ليف فكر سن يدتوا للي سوسن وألا ليفي lallai sun saba wa Allah lallai sun yi wa Allah ba daidai ba to shi ka'ida shine duk lokacin da kai laifi kuma ka kawo kanka da kanka to wannan alama ce ta tuba alama ce ta kayi nadama wanda manzo Allah ya ce annadamu tauba nadama kadai a matsayin tuba yake wannan ayar Abdullahi dan Abbas ya ce ta sauka ne sakamakon waɗansu sahabbai da suka kira ka annabi yaƙin Tabuka, wanda su goma ne, daga cikin su akwai Abu Lubaba da shi da abokansa su bakwai, to sannan kuma akwai Ka'ab ɗan Malik shi kuma da nasa abokan su uku. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai je yaƙin Tabuka, yayi taiwa sahabbai shi la za mu je Tabuka, dan kowa ya shirya, dan din mai uzuri ya gama uzurinsa, saboda tafiya ce mai hadari, tafiya ce daga kasar Larabawa zuwa kasar Turawa. Manzo Allah ya yunkura ne zai fara kai addinin musulunci Turai, wanda kuma a lokacin Turai akwai manya-manyan dauloli masu karfi, akwai Rum, ita ce Italy a yanzu. To da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san tafiyar tana da hadari, makiyan da za a je wajen su suna da karfi, kuma tafiyar tazara tana da nisa. In ba haka ba, duk inda annabi zai je yaki baya fada. Idan zai yi tafiya gabas sai ya dabara, sai ya ce zani yamma, saboda in akwai wani mai son ya tare masa hanya, in yayi gabas kaga an bagarar da tunaninsa, sai a wuce. To amma nan saboda hadarin tafiyar, manzo Allah ya fito karare ya fadi ga inda za mu, kuma duk bayan sallah sai ya sanar zamu tafi Tabuka sauran kwana kaza, zamu tafi Tabuka sauran kwana kaza. Amma duk da haka wasu daga cikin sahabbai sai suka ki tafiya, saboda Allah subhanahu wataala yana so ya nuna wani darasi, shine bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafiyar a kasa kadai, tafiya ce ta tsawon kwana 40 ko 30 da yan kai, da aka je su kafiran a can suka tsorata, suka rufe kofofin garin su, da aka manzo Allah bai samu ma tattaunawa da su ba, bai samu ikon ya tsallaka katangar garin su ba, ballantana ya yake su, da aka annabi ya zama na ɗan wasu kwanaki sannan ya sake dawowa. To lokacin da ya dawo, waɗanda ba su je baɗin sai suke ta zuwa suna ba da uzuri, wasu su zo su ba da uzuri na ƙarya, tunda a ciki akwai irin waɗancan munafukan, su daman ba za su je ba, wanda na san duk a baya malam ya yi muku bayani a kansu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa walau aradul khuruja la'addu
lahu udda walakin karyamahum bi'afahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin
ومنهم من يقول اذلي
ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين.
الله سبحانه وتعالى يقول ولو ارادوا الخروج ايرن ودنن منافقان دا دغسكه سنيي نفن فتا ياكي تاره دا كاي la addu lahu udda da sun kimtsa matukar kimtsawa walakin sai dai kariha allahum bi'asahum ubangiji baya son ka fita tare da irin waɗannan mutanen fasabbatahum shi yasa ya sa musu nauyin jiki ana ta shiri su suka ki shiryawa wa qilaka uduma alqa'idin ubangiji ya rubuta a kaddararsa ku zauna zaman gida tare da mazauna gida ma'ana ku zauna tare da mata da yara da sauran marasa lafiya. A wata ayar Allah ya ce wa minhum daga cikinsu dai mai ya kulu izalli akwai waɗanda suka zo suka ce kai musu izini su zauna a gida wala taftinni kada kai musu abin da za su fada cikin fitina suka zo wai su suna sha'awan matan turawa in suka ga matan turawa ba za su iya yaki ba haka ya ma'aikin Allah a ban mu a gida wannan uzurin banza ne sai Allah ya ce ala fil fitnati saqatu ƙarya suke daman a cikin fitinar suke wa inna jahannama lamuhiqatun bil kafirin kuma wutar jahannama tana nan tana jiran su. To da haka dai irin waɗannan mutane da annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo wasu zo sun yi ta bashi uzurin ƙarya manzo Allah ya ta karba yana kyale su yana zama da su da halayen su. Akwai waɗanda suka zo suka bawa annabi uzuri annabi ya karbi uzurin amma Allah ya ce dan me ka karbi uzurin su ai waɗannan da ka gwada su kafke da su dole ku zo mu tafi zaka gane ƙarya suke guduwa za su yi daman ba za su fito ba. Afallahu anka lima azinta lahum
hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin
law kharaju fikum
la yastazinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin inma yastazinuka alladhina la yu'minuna bil akhirati wartabat qulubuhum fahum fi raybihim yataraddadun
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake afallahu anka Allah ya yafe ma amma lima azinta lahum me yasa ka ba su izini na su zauna a gida la yasta'zinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu fi sabilillah wadanda suka yi imani na gaskiya da Allah da ranar lahira ba sa neman uzuri na ka kyale su kansu fita jihadi dan daukaka addinin Allah innama yasta'zinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum kadai wadanda suke neman izinin ka dan su zauna a gida sune wadanda ba su imani da Allah kuma wadanda zukatan su suke cikin shakka dangane da duk abin da kake gaya musu to wannan dai shine yanayin da aka samu kai to da haka ubangiji subhanahu wataala yana kasa mutane dangane da munafurci da imani da uzurin gaskiya da uzurin ƙarya to shi wannan Abu Lubaba wanda ita wannan aya da muke tsaka da tafsirin ta take magana game da shi shi yazo ya nemi uzuri a wajen Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma da yazo neman uzuri bai yi ƙarya ba yace ya ma'aikin Allah wallahi da ni da wani da wani da wani duk mun hada baki ne akan ba za mu je yaki ba da haka muna fatan zaka yafe mana muna fatan zaka yi mana hakuri sai Annabi yace bazan yafe muku ba bazan yi hakuri ba ku zauna har sai abin da Allah yace in muku zan muku to a wannan lokaci sai shi Abu Lubaba da shi da abokansa mutum bakwai sai suka je masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa sai ya kama fila daya sai ya sa igiya ya daura kansa yace wallahi bazan ci ba bazan sha ba bazan je gida ba bazan yi wanka ba na daina komai na rayuwa har sai Allah ya saukar da hukunci na na ko ya yafe mun ko kuma Annabi ya kashe ni ni dai na yarda to shine Allah yace wa akharuna akwai wadansu daga cikin mutane اعترفوا بذنوبهم سن يدد ليفنسو خلطوا عملا صالحا واخر سيئا سن يدد سن شودن يا وني ايكي نقري دا kuma wani mummuna ايكي نقري shine wannan gaskiya da suka zo suka ga ya annabi ba su kariya ba mummunan ايكي wancan kin fita jihadi da suka yi da haka sun cha ku da kyakkyawan ايكي da mummunan ايكي malamai suka ce kalmar khalatu amala صالحا واخر سيئا wawun din nan bi ma'anil ba ay khalatu amalan salihan bi akhar sayi'a sun cakuta aiki na kwarai da wani wanda yake mummuna to duk da haka ubangiji subhanahu wataala yake afallahu ayatuba alaihim saura kadan ire-iren wadannan Allah subhanahu wataala ya karbi tuban su ya yafe musu to ka'ida imamu qatada yake duk inda kaji Allah yake asa a qur'ani to asa ta Allah daban da asa ta Larabawa a cikin zancen su na yau da kullum domin ita kalmar asa a Larabcin da ba na Qur'ani ba tana nuna probability ta yu abiyu ta yu ba zai yu ba amma in dai Allah ne yake asa to yana nufin tabbas zan yi kamar yadda yake asallahu ayyaj'ala bainakum
asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda
asa rabbukum ayyarhamakum
asa rabbukum ayyarhamakum wa in udtum udna wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira
ubangiji yace asa rabbukum ayyarhamakum saura kirs ubangijin ku ya ji kanku ba wai tayu zai ji tayu ba zai ji ba Allah baya irin haka alƙawari in zai yi zai yi in ba zai ba ba zai ba asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda saura kirs Allah ya sanya fahimtar juna da kaunar juna tsakaninku da makiyanku kuma Allah yayi domin Allah yana wa annabi alƙawari ne na cewa mutanen maka za su shiga musulunci wadanda da suke kinsa suke masa barazana ga rayuwarsa za kuma su dawo su zama masoyansa su yi imani da shi su goyi da bayansa kuma da Allah ya cika wannan alƙawari shi yasa Imam Qatada yake asa minallahi wajiba asa in dai ta Allah ce to tana nufin tabbas abu zai faru da haka anan da yake asallahu ayyatuba alaihim lalle Allah zai yafe musu kuma ya yafe musu hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari daga samura dan jundab Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace atani al-laila atiyani wadansu mutane guda biyu sun zo min a daren jiya ina bacci inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace fabta asani sai suka tashe ni daga bacci na mala'iku ne ba mutane ba fantahaya bi ila madinatin mabniyatin bilabn zahabin sai suka tafi da ni suka kai ni wani kawataccen birni wanda aka gina shi da bulo da bulo na zinare wa labni fidda da kuma bulo da bulo na azurfa, ma'ana aljanna kenan. Dan in ba aljanna ba, ba inda za a gina da zinare da azurfa. Da haka bazan Allah yana nufin suka kai shi aljanna, yace fatalaqana rijalun, da muka je aljannar sai waɗansu mutane suka zo suka tare mu, shaqarun min khalqihim ka ahsani ma anta ra'il, su mutanen da suka zo suka tare mu rabin jikin su kyakkyawa, mafi kyawun abin da mai gani ke iya gani, ma'ana suna cikin kyakkyawa kama. Wa shaqarun, ɗaya bangaren kuma na jikin su, ka aqbahi ma anta ra'il, mummuna, mafi munin abin da kake iya gani, ma'ana gefen jikin su mai kyau, gefen jikin su kuma rubabbe mara kyau. Qala lahum, sai waɗannan mutane guda biyu da suka taho da ni sai suka ce da waɗannan mutane masu rabin jiki mai kyau, rabin jiki mara kyau, waɗanda suka tare mu suka ce da su, izhabu faqa'u fi zalika an-nahr, ku tafi ga wani kogi can ko wata korama, ku je ku jefa kanku da kanku ku yi wanka a ciki. Fa waqa'u fihi, sai suka je suka fada. Thumma raja'u ilaina, manzo Allah yace sai kuma daga baya suka sake dawowa wajen mu. Qad zahaba zalika su'u anhum, wannan munin na bangare ɗaya na jikinsu bi ya wanke ya tafi. Fasaru fi ahsani sura, duk jikinsu ya zama kyakkyawa da kyan kama. Qalali, sai waɗannan mala'ikun guda biyu da suka taso ne daga bacci suka tawo da ni, inji manzo Allah yace sai suka ce da ni, hadhihi jannatu adani, wannan gidan da ka gani na asin da asin, na zinare da zinare, azurfa da azurfa, shine aljannat dawwama. Wa hadha manziluka, kuma a ciki kai ma ga gidanka. Aka nuna wa annabi gidansa na aljanna. Qala, manzo Allah yace sai suka sake cewa da ni, wa ammal qaumul ladhina kanu shatarun minhum hasan wa shatarun minhum qabi, wa in tan mutanen kuma da kaga gefen jikin su mai kyau, gefen jikin su mara kyau, fa innahum khalatu wa amalan salihan wa akhar sayyi'a, sune mutanen da a duniya sun yi ayyukan alheri kuma sun yi ayyukan sharri. In an je lahira, idan aka auna ayyukan su a mizani, za a ga ayyukan alheri 50%, ayyukan sharri 50%. To dama a lahira ɗayan uku ne, ko dai ayyukan alherin kasirin jayi sharrin ka, wannan shine abin da aka fi so, ko kuma sharrin kasirin jayi alherin ka, wannan kuma abin da ba a so, ko kuma ai 50-50. To gwanda-gwanda wai kibiya a ido, ɗan gwanda-gwanda. To shine sai mala'iku suka ce tajawaza Allahu anhum, a ƙarshe Allah yana yafewa irin waɗannan. To kaga alƙawarin asa Allahu an yatuba alaihim ya tabbata, kuma wannan abun bai taƙaita da shi Abu Lubaba, waɗanda irin haka ta samu gare su ba, ya tabbata ga kowa da kowa. Duk mutumin da aka je lahira, rabin aikinsa alkhairi ne, rabin aikinsa sharri ne, to haka zai tashi, tsagin jikinsa mai kyau, tsagin jikinsa mara kyau. Mai kyan yana nuna ayyukan alherin da ya yi, mara kyan yana nuna ayyukan sharrin da ya yi. To a ƙarshe kuma Allah zai wanke shi ya shigar da shi aljanna. Irin waɗannan a bisa ga tafsirin wasu malamai su ne ‘yan tozalla a rafi, da fara ɗaya ba za a sa su a aljanna ba, za a bar su a wannan kamannin nasu. Rabin jiki yana da kyau, rabin jiki bai da kyau, kuma sai a kawo su kan wata katanga tsakanin wuta da aljanna, sai a aje su a nan. Idan ane wa ‘yan wuta azaba, su juya su kalla. Wa idza surifat absaruhum,
wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin.
Allah yace wa idza surifat absaruhum, in aka juya fuskokin su, tilqa ashabin nari, bangaren ƴan wuta suka ga yadda ake hora su, ake tafa su, qalu sai su ce rabbana la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin, Allah kar ka samu tare da waɗancan. To sannan idan ƴan aljanna kuma suna jin daɗi, ana biki, ana raƙashewa, nan ma sai a juyo su su kalla, sai su ta haɗiyar yawo, su ta fatan ina ma can ne. To a ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fe musu, sai ce wanudu antil kumul jannatu,
wanudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malu.
A ƙarshe sai a ce to ga aljannan nan kuma an gadar muku da ita, bima kuntum ta'maluna, sakamakon aikin da kuka yi duk da ƙarancinsa, duk da makin bai kai ba, amma bisa ga alfarmar Ubangiji ya shigar da ku. Allah ka shigar da mu da rahamarka. Da haka wa akharuna, akwai waɗansu bayi, i'tarafu bi dhunubihim, sun yadda da cewa su masu laifi ne, khalatu amalan salihan, sun cakuɗa aiki na ƙwarai, wa akhara sayyi'an, da wani kuma wanda yake mummuna, asallahu ayyatuba alaihim, irs ya rage Allah zai karɓi tubansu, zai yafe musu, zai shigar da su aljanna. Da haka ya ƴan uwa, a lokacin da muka yi laifi, to mu yadda da cewa mun yi laifi, yadda da cewa mun yi laifi ba ja'in ja da Allah ba, ba kokarin bawa kanmu da kanmu kariya ta ƙarya ba. Dan mutum ya san yayi laifi amma shedan zai zo ya tabaka uzuri, ya tabaka mafita, ya ai dan wannan ba wani abu bane, wannan ma baka ga yayi ba, ai ba matsala, ba akwai istighfari ba, ka kiyadda da kai laifi da haka kuma har ka mutu. To in ka kuskura ka je wa Allah kana wannan taurin kai da cijewar, to akwai matsala. Domin in ka shiga wuta ko ka yadda da kai laifin in kana cikin wuta ne Allah ba zai karba ba. Domin ƴan wuta suna cikin wuta za su yadda da laifin su, alhalin ada ba su yadda ba, kuma Allah ba zai saurare su ba. قالوا ربنا أمتنا اثنتين
وأهليتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.
Ubangiji ya ce, ƙalu za ka ji ‘yan wuta suna faɗa alhalin suna cikinta, rabbana ya Ubangijinmu amatta na sanatai ne ka kashe mu sau biyu, wa a hayaita na sanatai ne ka raya mu sau biyu, domin duk ɗan adam a rayuwa sai ya yi wannan, sai ya mutu sau biyu sai ya rayu sau biyu. To me ce mutuwa sau biyu? Mutuwa sau biyu shi ne kan a haife ka ai kamar gawa ne kai babu kai. To sannan aka zo aka haife ka, haihuwarka da aka yi rayuwar farko kenan, kafin a haife ka mutuwar farko kenan. To kuma za ka zo ka mutu, ka ga mutuwa ta biyu, sannan za a zo a tashi alkiyama rayuwa ta biyu kenan. Shine Allah ya ce, kaifa takfuruna billahi,
kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un.
Allah ya ce, kaifa takfuruna billahi, ta kaka za ku kafircewa Allah, wa kuntum amwatan, bayan da matattu ne ku, fa ahyaakum, yazo ya rayar da ku, thumma yumitukum, sannan zai sake kashe ku, thumma yuhyikum, sannan zai sake raya ku, thumma ilayhi turja'un, kuma gare shi za ku koma. Da haka ƴan wuta za su tabbatar da Allah ya yi musu ni'ima, amatta na sunataini wa ahyaita na sunataini, ka kashe mu sau biyu ka raya mu sau biyu, fa atarafna bi dhunubina, mun yadda mun maka laifi, fa hal ila khurujin min sabil, to Allah yanzu zaka ba mu damar mu fita da wuta? Ba za a ba ku dama ba, saboda ƴan tauri suka ce kowa ya tuba dan wuya, ba lada, uwar barci ba tuba bace ta gaske. Sai Allah ya ce, zalikum bi annakum idza du'iya Allah wahdahu kafartum, abinda yasa bazan saurara muku ba, bazan yafe muku ba, ai da in an ce muku Allah ɗaya ne sai ku tumbe, sai ku kangare, sai ku tada jijiyar wuya, dan me za a ce Allah ɗaya ne, Allah uku ne, Allah kaza ne? Wa in yushrak bihi tu'minu, amma in an ce alloli da yawa sai ku ji daɗi, ku ta murna har ku kyauta. To fal hukmu lillahi al-ali al-kabir, yau hukunci yana ga Allah ɗaya ɗaya maɗaukaki ne girma. Allolin da kuka yadda da su a duniya ɗin, kuka haɗa Allah da su, yau in sun isa su fitar da ku. Idan ka, ya ƴan uwa, tuba a kan lokaci abu ne mai matuƙar mahimmanci. Ka ba wa kanka uzuri na ƙarya, wannan ruɗu ne na shedan, ya cuce ka, ya jefa ka laifi, kuma ya hana ka ka karɓi laifin, yana ta baka uzurin ƙarya, yana ta nuna maka yau ai kai naka ma ba komai bane, wani ma yayi fiye da naka. A'a, kar ka raina laifi ko mun kankantar sa, ba laifin zaka kalla ba, wanda ya hana laifin shi zaka kalla. In mutum ya san girman Allah, ko mun kankantar laifin da yawa Allah yana jin yayi babban laifi, saboda shi Allah din babba ne, shi ko babba in yace kar ayi, girman sa ke sa a bari, ko mun kankantar abin da ya hana din kuwa. Allah madaukakin sarki ya bamu ikon tuba, Allah madaukakin sarki ya yafe mana, Allah ya bamu ikon furci da laifuffukan mu, kuma ya bamu ikon barranta daga gare su, saboda lokaci yayi dole za mu tsaya nan, abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya haɗa mu alada, wanda muka yi kusuri Allah ya fi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dan liman ya sallame daga wuturi, ko mai sallah shi kadai wanda ba maliman yake bi ba, in dai daga wuturi aka idar, to zikirin da ake subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus rabbil malaikati wa ruhuna ukun, biyu ana yi da murya kasa, na ukun sai a daga murya. Sannan biyun farko ana tsayawa ne akan subhanal malikil quddus, da na farko da na biyu din nan zaka tsaya, amma a na uku bayan ka daga murya sai kuma ka kara da rabbul malaikati wa ruhu, subhanal malikil quddus rabbul malaikati wa ruhu. Wannan shine zikirin da annabi yake bayan ya idar da wuturi. Na'am. wanda ya fi cancanta ya rike ƴaƴa bayan mutuwar ubansu shine uwarsu ko danginta. Uwarsu ko danginta. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo fatuhu Makka. Da ya zo fatuhu Makka, bayan ya gama iya zamansa a Makka, ya fita zai tafi, sai ga yarinyar Hamza dan Abdul Muttalib, sayyidina Hamza wanda aka kashe a yakin Uhud. Sai yarinyar Hamza ta biyo Annabi a guje tana kuka, domin ita tana Makka a wajen dangin uwarta, shi kuma Annabi shi dangin uba ne. To shine sai Annabi ya tsaya da sayyidina Ali da Zaid ibn Haritha da shi da Ja'far ibn Abi Talib, su ukun nan sai kowa ya tafi zai je ya dauko ta, kuma kowa duk dangin uba ne. To da suka dauko ta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam zai raba gaddama, kowa yana a bashi ya rike, a bashi ya rike. Ali yace ai yar baffana ce, babanta da babana uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, da haka ni kamar ɗan uwanta ne, ya kamata in rike ta. Ja'far ɗan Abdul Muttalib shi ma ya ce haka, tunda shi yayin sayyidina Ali ne, shi ma dangantaka su da yarinyar ɗaya ne. Zaid ibn Haritha kuma ya ce ni kuma yaron Annabi ne, ni na yi dace in rike ta. To sai Annabi ya sa baki, sai ya kalli Ja'far ɗan Abi Talib, sai ya ce ashbahata khalqi wa khuluqi. Kowa Annabi ya gaya masa kalmar rarrashi, ya ce kai Ja'far da halina da halayyata da taka iri ɗaya ne. Sai kalli Aliyu shi kuma ya ce anta minni wa ana minka, kai nawa ne ni naka ne. Sai kalli Zaid ibn Haritha sai ya ce anta akuna wa maulana, kai kuma dan uwanmu ne, kuma yaranmu ne. To amma sai manzo Allah ya kalli Ja'far dan Abi Talib sai ya ce kai ka dauke ta ka rike ta, saboda Ja'far yana auren kanwar uwar ta uwa ɗaya uba ɗaya. Da wannan Ja'far ya dara su, aka bashi iya ya rike, domin ya ce wa khalatu ha ta haji, ya ma'aikin Allah yar dan uwana ce kuma ina auren kanwa uwata. To sai Annabi ya ce a baka ka rike ta saboda kanwa uwata da take wajenka. Da haka dai a ka'idar shari'a dangin uwa su suka fi cancantar ta raino, raino. Dangin uba kuma su suka fi cancantar umarni da hani da kashe kuɗi. Wannan shine ka'ida. Alaikum assalam. Sirrin Nabi. Na'am.
Ana tsoma kuma
kudai kudin Yaman. Shine sunan baban. Yaman, Yaman ne. Yaman suna ne a wajen Larabawa. Yaman. Huzaifa ibn al-Yaman. Yaman sunan baban Huzaifa ne. In kana son ka ji sunansa cikakke, sunansa Huzaifa, babansa kuma sunansa Yaman. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya masa wasu sirrurruka. Shine ake kiransa da sahibu sirrin Nabi, abokin kuskus ɗin Annabi. Amma hakan ba yana nufin shi kadai ake yi wa ba. Manzo Allah yana da abokan sirri da yawa. Abubakar shine na farkon abokin sirrinsa. Yawwa. Alaikum assalam wa rahmatullah. Imam Ahmad ya rawaito hadisin cikin Musnad. Wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na zo ne kai min izini in yi zina. Sahabbai suka tashi za su dake shi, suna ganin kamar yayi wa Annabi rashin kunya. Sai Annabi ya ce a ku kyale shi, ku kyale shi. Kuma shi iya gaskiyarsa kenan, ya saba da ita ne, yana ganin kamar ba zai iya dena ba. To kawai ai masa rijista, a bashi lasun. Shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga masa misali, sai ya ce a tarbaha li ummika, zaka so ai da uwarka? Sai ya ce subhanallah. A tarbaha li ibnatika, za ka so ai da yakka? Subhanallah. A tarbaha li ammatika, za ka so ai da innaka? Ya ce subhanallah. A tarbaha li khalatika, za ka so ai da gwaggwanka? Duk danginsa mata sai da Annabi ya lissafa ma. Za ka so ai da wancanka? A'a. Za ka so ai da wancanka? A'a. Sai Annabi ya ce to ai duk wacce za ka yi zan maka izini kai zina da ita, wani ta wani ce a wajen dangin wani ce, ko dai uwar wani, ko yayar wani, ko kanwar wani, ko kakan wani, ko yau wani, ga su nan dai. To da haka duk wanda ka je ka taka kai zina da ita, kamar bashi ka ciyo, za a zo a biya kai ma akan naka. To da haka sai manzo Allah ya yi masa magana da hankali, kuma abin sai ya kama shi. Da yawan mutumin da zai zina yana mantawa da wannan, wani kuma zuciyarsa ta zama kamar ta alade, ko ma da wa'ayi tunda dai shi ya je yayi tunda akwai wanda lalacewarsa ta kai shi zai ce da matarsa ta tafi ta nemi wani namijin shi ma yana neman ƴan mata mata da yawa suna faɗar wannan mazansu su suke nuna musu tafi yawon duniya saboda tsabar rashin kishi wanda ba wai mutum ba ko a dabbobi akwai wanda in ka bi matarsa sai inda ransa ya kare zakara in kaga zakara yana fada da zakara dan uwansa bi masa mata yayi akwai bunzuru da kake gani in kaga wani lokaci raguna suna ta fada fadan tashin hankali wani ne ya bi mata wani amma wai ace kai kake yadda abu matarka ko kake tura ta ma wani ya bi ta da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa bayani na hankali kuma ya fahimta shi da kansa yace nazo wajenka ba abinda nake so wallahi dazu sai zina amma yanzu zan bar wajenka ba abinda na tsana a duniya sai zina to shine sai annabi ya kamo shi sai ya dora hannunsa a kirjinsa mai albarka sai masa addu'a yace Allahumma ghafir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu Allah ka gafarta masa zunubansa ka tsarkake masa zuciyarsa ka tsare masa al'auransa da haka shikenan Allah madaukin sarki ya fitar masa da wannan kazanta daga jikinsa da haka mutum ba laifi bane in yi ne wa kansa wannan addu'a Allahumma ghafir dhanbi wa tahhir qalbi wa hassin farji Allahumma ghafir dhanbi wa tahhir qalbi wa hassin farji kuma addu'ar tsari ce daga zina amma da sharadi kuma kai aure inda kai ba ita ce bane duk addu'a da zaka yi in baka yi aure ba wannan ba dole ne ta ciwa yawa akwai kuskure duk mai sallah ko yaro ko babba in yana sallah kar ka wuce ta gaban sa manzo Allah yace lawi alamul maru bayna yadayil musalli ma za alaihi la kana khairan lahu ay yaqifa 40 da mai wucewa ta gaban mai sallah ko ma waye ya san zunubin da yake dauka da ya fi masa alheri ya tsaya tsawon shekara 40 ya jira da haka akwai zunubi babba wucewa ta gaban mai sallah ko yaro ko babba da haka shi kuma wanda zai yi sallar an fi so ya je ya tsaya kusa da abin da zai kare masa gabansa kamar fila in masallacin akwai fila dan kada mutane su rinka wucewa ta gabanka na'am zuwa nawa shugaba kake mana zuwa saura kwata bismillah to na farko lokacin da aya ta sauka a cikin suratul ahzab Allah yace inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allah da malaikunsa sune wa annabi salati ya ku wadanda suka yi imani ku yi wa annabi salati ku sallama masa matukar sallamawa Bashir ibn Sa'ad dai ne daga cikin sahabban annabi yan Madina yace bayan saukar wannan ayar kawai sai muka ga annabi yana tafiya wata rana a cikin Madina sai ya zo wucewa ta majalisar mu bayan mun tashi mun gaishe shi sai muka ce Allah ya ce mi maka salati ya ma'aikin Allah yaya salatin naka yake annabi yayi shiru bai bada amsa ba har sai da wasu suka ce me yasa kai masa wannan tambayar kamar tambayar ta yi tsauri ashe wahayi ake masa to bayan an gama masa wahayi da kansa sai ya ce qulu ga yadda za ku ke cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ya dai ambata salati Ibrahimi da dukkan sigoginsa da haka wannan shine complete salati wanda Allah da ma'aiki suke nufin ayi musu akwai kuma sahabban da suka yi wa annabi salati yace yayi to matukar salati kake so kai wa annabi ko kaji wanda yake ko kai wanda aka yi yace yayi wannan shine asalin salati sayyidina ali yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati kuma annabi ya tabbatar da wannan salatin ka'idar shine ko kayi salatin baya zamowa karbabe sai annabi yayi ne sai yayi masa sam saboda salati ibada ce ibada kuma ba a yin ta da ka ana jira ne Allah ya ce ayi ko kuma in ayi yace in an yi yace an yi daidai domin da abinda aka yi Allah ya ce an yi daidai ko annabi ya ce an yi daidai da wanda Allah ya ce ayi kamar daya ne duk ya yarda da su da haka ya kamata mu kiyaye salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ibada ce ibada kuma ba a yin ta da ka dole ne sai an karbe ta daga Allah an karbe ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan take zamowa karbabbiya addu'a ai ibada malamai magabata sun yi rubuce-rubuce dangane da salati sun kawo hadisan salati da dukkan wani abu da yake da alaka da salati kamar Shaykhul Islam Ibn al-Qayyim yayi jala'ul afham fi salati wa salami ala khairil anam wanda yake so ya ga abubuwan da suka shafi salati zai iya dauka wannan na'am to ko ni ne ban fahimci abin ya inganta za a iya yi saboda shi short note ne na aya Allahumma salli ala Muhammad wa sallim amma abinda nake ce maka shine ya dan uwa akwai falaloli da yawa da manzo Allah ya faɗa akan salati wannan falalar ba ta tabbatuwa sai kai talatin da shi yake kai ka gane bambanci yanzu ni ne nace maka wane wanke mun riga ta ka goge zan baka kaza sai ka wanke ka goge kaga yanzu ka biyo ni bashi sai na baka wannan kazan amma ni ne kawai nan ajin riga ta sai ka dauka ka wanke sai ka zo ka ce ba ni kaza yin ce ba zan bayar ba ai ba ni na saka ba ko ba haka ba ko da ban maka fada ba dan me zaka dauka min riga amma dai karkai tsammanin zan baka dan ba ni na saka ba in kana so ka samu abinda nace maka to sai kai abinda na saka wannan shine karamin misali Allah ya sa mu dace to zaka iya masa amma dai kamata ya ka fara koya masa shi ma ya iya amma babu laifi ka iya masa kuma in zaka yi masa ba za ta yi tasiri ba shi ma fa sai yayi irin abin da wancan yayi saboda shi ma wancan sai da ya fara kin zinan sannan akai addu'ar ta ci dan kada mutum yana can yana sharholiyarsa kai kuma ka nemi addu'a a wannan yawwa shi lokacin da ya tuba yace na tuba na daina to sai ka fara masa addu'a Allah ya tsare masa imaninsa Allah ya kare shi nan gaba amma shi yana cikin sharholiyarsa kai kana addu'a ai kai kanka ake ji wai mahaukaci ya fada rijiya ba ruwan sa ke to ai lokaci ya insha Allah sun oke to